رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين. وبعد، فإن من الخير المرجو من إخواننا وزملائنا التجار خاصة في هذه الآونة بالذات أن يتقوا الله في إخوانهم المسلمين، لأنه قد جرت العادة أن التجار يرفعون أسعار مبيعاتهم في مثل هذا الوقت من كل سنة، وبالأخص في الحاجات الأساسية التي تشتد إليها حاجة الناس كلما قرب رمضان، مثل السكر وغيره. والغريب أن التجار المسلمين هم الذين فقط يفعلون مثل هذا الفعل الشنيع، بينما تجد التجار من النصارى يخفضون الأسعار في مناسباتهم الدينية وأعيادهم، وهذا عيب علينا نحن المسلمين، إذ كيف يكون النصارى أحسن منا حالا في هذه الناحية، مع ما صح من أحاديث نبينا محمد صلى الله عليه وسلم التي تحثنا على السماحة في البيع والشراء، وهذه بعض منها. روى البخاري من حديث جابر المرفوع رحم الله عبدا سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، وسمحا إذا اقتضى، أي إذا طالب بسداد الدين. وروى مسلم من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أتى الله بعبد من عباده يوم القيامة آتاه الله مالا فقال له: ما عملت في الدنيا؟ قال: ولا يكتمون لها حديثا. قال: يا رب، آتيتني مالا فكنت أبايع الناس، وكان من خلقي الجواز، فكنت أيسر على الموسر وأنذر المعسر، فقال الله تعالى: أنا أحق بذلك منك، تجاوزوا عن عبدي. فقال عقبة بن عامر رضي الله عنه: هكذا سمعناه من في رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: ألا أخبركم بمن يهرم على النار أو بمن تهرم عليه النار؟ على كل قريب هين سهل. والحديث صحيح لغيره، رواه الترمذي وغيره. يوم قالكنا مجتك ينزو سنة قالكي قوما كرشي تكون وتنشعبان waɗanda suke shelanta mana kusantowar wata mai alfarma, wato watan Ramadan. A irin wannan lokaci babu abin da ya dace da mu sai tanade-tanade da shirye-shirye da kimtse-kimtse domin karɓar wata mai alfarma na Ramadan, irin tanadin da ya dace da falalar watar da kuma matsayinsa cikin addinin Musulunci. Yana daga cikin abin da ya kamata mu kula da shi a wannan lokaci, mu kuma ba shi muhimmanci, yawaita kyauta da sadaka da gabatar da taimako, wala'alla na kayan abinci ko dangin kayan bukatun da ga al'ada jama'a suke da tsananin bukatarsu a duk lokacin da Ramadan ya kawo kai. Tallafa ma talakawa domin tanadar musu abin da za su samu buɗe baki da shi, ko abin da za su yi sahur da shi kafin shigowar wannan wata, ko kuma bayan shigowarsa da waɗansu 'yan kwanaki. Hadisi ya tabbata cikin Bukhari daga Abdullahi ɗan Abbas, Allah shi ƙara yadda a gare shi, yace manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya kasance ajju wadan nasi bil khair, shi yafi kowanne mutum yin kyauta a duniya. Wa kana ajju wada ma yakunu fi ramadan, kuma kyautar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam takan bunƙasa, ta dadu, ta ƙaru, ta kera ta kowane lokaci idan watan Ramadana ya zo. Ya kasance sallallahu alaihi wasallam yayin da duk Ramadana ya zo, mala'ika Jibril yana kawo masa ziyara a kowane dare tun daga farkon Ramadana har Ramadana yanki. A irin wannan lokaci yaso da dama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kan karanta Qur'ani mala'ika Jibril na saurare, ko kuma shi mala'ika Jibril ya karanta manzon Allah na saurare. Abdullahi dan Abbas yace manzon Allah yakan kasance a cikin mafificin kyauta sama da iska wadda Allah madaukakin sarki ke turowa dan ta ingizo mana girgije da ka saukar da ruwan sama. Manzon Allah ya fita kyauta, ya fita baiwa sallallahu alaihi wasallam. Malamai suka ce hikimar kwatanta kyautar manzon Allah da iska wadda ke dauke da gajimare ko girgije da ruwan sama ke sauka, dan saboda shi ruwan sama idan ya zo baya bambance tsakanin gari da gari, baya bambance tsakanin mawadata da talakawa, ko ina sauka yake, to haka kyautar manzon Allah tana ga mai dukkanin mutane. Saboda yawan kyautarsa, in ka zo kai mawadati ne, ka fi ƙarfin karɓar kyauta, in ka mika hannu baya iya cewa janye hannunka sallallahu alaihi wasallam. Kuma na da abin koyi kyakkyawa game da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, domin Allah ya ce laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana liman kana yarju Allah wal yawmal akhir wa dhakara Allah katira. Hakika kyakkyawan abin koyi ya kasance gare ku game da rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, amma ba ga kowa ba sai ga wanda ya kasance yana fatan gamuwa da Allah lami lafiya, yana fatan rabauta da rahmar Ubangiji a ranar tashin kiyama. Allah ka sa mu cikin su. Nawa ne jama'ar da ke zaman zulmi yanzu cewa Ramadana ya kusato, bani da sigan da zai wadatar da ni da iyalina, Ramadana ya kawo kai, bani da gerin da zai ishe ni kunu ko, bani da kayayyakin bukatar da al'adance mutane ke tsananin bukatuwa zuwa gare su a irin wannan lokaci, to dan me ba za mu tallafa musu ba, dan me ba za mu taimaka musu ba tun yanzu kafin lokacin ya shigo, dan su shiga Ramadana da ƙwarin gwiwa, dan su shiga Ramadana da kwanciyar hankali da walwala, su ɗauki wannan azumi cikin karsashi su da iyalansu. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cikin wani hadisin daban, man fattara sa'iman falahu mithlu ajri la yanqusu zalika min ajri as-sa'imi shay'a. Dukkan mutumin da ya tanada abincin buɗe baki ga mai azumi, to yana da adadin ladan mutanen da ya ciyar abincin buɗe bakin ba tare da hakan ya tauye musu wani abu na ladansu da azuminsu ba. Abin nufi, in ka tanada abincin buɗe baki ga mutum biyu, za a baka ladan azumin waɗannan mutane biyu, hakan ba zai haifar da su a haramta musu ladansu ba, nasun daban, naka daban. Illa iyaka za a baka kwatankwacin ladan da ya kamata a basu sakamakon azuminsu. Haka in mutanen sun kai uku, haka in sun kai hudu, haka in sun kai biyar, sama da haka ko ƙasa da haka, gwargwadon adadin mutanen da ka tallafawa suka samu abin buɗe baki, gwargwadon ladan da za ka samu a wurin Allah ranar tashin kiyama, ko musamman in Allah ya dace da kai kayi da kyakkyawan niyya. A nan akwai salo guda biyu na tanadar abincin buɗe baki ga waɗanda suke da hali, kuma Allah ya arzuta su da niyyar yi, ko dai su ɗauki mataki na tanadar abincin buɗe bakin ga talakawa tun kafin watan ya shigo. Buhu kaza na wane ka bashi shi da iyalinsa, na shinkafa ne ko na gero ne, ko gero da shinkafa ɗin, ko har da siga, a rabin buhu ne da siga kwano biyu, kwano uku, gwargwadon yawan iyalin mutum, gwargwadon ƙarfinka, gwargwadon abin da kake gani, in ka bayar kai ma lalle ka tallafa ɗan uwanka musulmi, gwargwadon irin abin da ake so mu yi kenan. Wannan ga magidanta kenan. Masu iyali waɗanda suke talakawa mabukata irin abin da ya kamata kenan, masu halin cikin musu yi musu. salo na biyu imma tanadar abincin mutum ya kawo masallaci domin akwai waɗanda talakawa ne kuma ba su da iyali kaga talauci biyu ga talaucin gari ga talauci na gwauranci tanadar musu abincin buɗe baki a wani masallaci idan ka sai buhun gero guda da rabin buhun sukari ka samu wata mai koko kuka yarjejeniya da ita ka biya ta ladan kokonta a kullun da magarba abin da za ta yi kawai ta dama maka koko kwano ɗaya don ka kai masallaci kaza ga kuma sukari da ma ka tanada ga kuma buhu na wake in kana da hali kullun ka yarjejeniya da wata mai kosai abin da za ta yi a toye kosai kwano guda don a kai masallacin unguwa kaza ko wuri kaza ila adadin mutanen da za su amfana da shi 10 kila 15 kila 30 a ce kullum mutum 20 ko 30 na buɗe baki da abin da kai ka tanadar musu shi abin da wannan ke nufi tun a ranar yinin farko kai ka riga ka dace da Ramadana ɗinka domin za a baka ladan yinin wannan da kai da adadin mutum 30 da ka tanadar wa abincin buɗe baki ina ga in sun fi 30 a ce kullum tun daga farkon Ramadana har ƙarshensa ya ƴan uwan musulmi yawan kyauta yawan sadaka yawan tallafawa mabukata al'amari ne da musulunci yayi kila zuwa gare shi manzon Allah ya fadakar a cikin hadisi masu tarin yawa hadisi na farko da zamu kawo misali da shi hadisin Abdullah dan Amr ibn al-As yace da kawai ta'ala ko mun sai bayar da ajiya a hannun waɗansu bayi cikin bayinsa akarraha indahum ma kanu fi hawa'ibil muslimin Allah zai bar abin a hannunsu matukar suna tallafawa mabukata matukar lam yamalluhum busu kota ba da roƙon mai roƙo ko kukan mai kai kuka zuwa gare su fa iza malluhum daga ranar da suka kosa suka ce kai abin ya ishe mu haka naqalaha ila ghairihim sai Allah ya dauke wannan dukiyar daga hannunsa ya ba waɗansu ba su ba waɗanda za su ciya waɗanda za su tallafa dama dukiyar ta Allah ce ya wakilta ka akai yace da kai wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlifina fi falladhina amanu minkum wa anfaqu lahum ajrun kabir ku ciyar daga abin da muka sa ku ku zanto wakilai akai ababan halifantarwa akai ku ciyar daga ciki lalle waɗanda suka yi imanin cikin ku kuma ya kasance suna ciyar da dukiyoyinsu suna da lada mai girman gaske a wurin Allah ranar tashin kiyama hadisin da muka karanto Imam Tabarani ya rawaito hadisi ne hasan da gairihi hadisi na biyu daga Zaid ibn Sabit Allah ya kare da gare shi yace manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace la yazal Allah fi hajati al-abd ma dama al-abd fi hajati akhi Allah ba zai gushe ba wajen biyan bukatun bawa mutukar bawan nan bai gushe ba wajen biyan bukatun ƴan uwansa musulmi ba bukata yusu da dama za mu zo idan Ramadan ya zo ƴan siyasar cikinmu da ke son cin zaɓe ƴan kasuwa da suke son bunƙasa harkokin kasuwancinsu mabukata a duniya da suke da waɗansu manyan bukatu sai su ɗauki kuɗin kujera biyu ko uku ta umara su biya wa waɗansu malamai su tafi wai don su je su yi musu addu'a don bukata su tafi to ga abin da ya fi wannan muhimmanci ya fi shi lada ya fi shi tabbas shine adadin wannan kuɗin ko da rabinsu ka nemi su waye talakawa a unguwarka me suke bukata har Ramadan ya wuce kila wani abin da yake bukata har Ramadan ya wuce 5000 wani 7000 wani 10000 bukatar kayan abincinsa da kunu da gero da zai kunu da shi da sukari da atamfar sallan matarsa duk ba zai wuce 10000 ba wallahi ka bashi wannan ya fi ka biya wa malaman Kano 10 su tafi umara su yi maka addu'a ya fi ka biya wa malaman Kano 100 ya fi ka biya wa dukkan limaman juma'ar Kano umara wai su je su yi maka addu'a biyan bukatar wannan talakkan na unguwarku kun haɗa katan ga ɗaya da shi yana ganin ka ya san kana da akwai kana ganin shi kuma kawai ka san bai da shi amma baka tallafa masa ga abin da manzon Allah ya ce la yazalu Allah fi hajati al-abd ma dama fi hajati akhihi Allah baya gushewa cikin biyan bukatar bawa matukar bawan nan yana biyan bukatar ƴan uwansa musulmi mabukatan nan ba sai malamai ba talakawan gari mabukatan nan ba wai sai na nesa ba na kusa mabukatan nan duk inda mabukaci yake ka san shi kake da halin tallafa masa to ka tallafa masa hadisi na uku daga Bukhari da Muslim an karbo daga Abu Musa Ash'ari, Allah shi kare da gare shi, yace manzon Allah ya ce ala kulli muslimin sadaka, kowane mutum akwai sadaka a kansa. Saka sai da shi haba manzon Allah, in fa mutum bai samu hali ba, ba ya da shi a hannunsa yanzu, sai yace ya atamilu bi yadihi fa yanfa'u nafsuhu wa yatasaddaq, yaje ya zage yayi aiki da hannunsa, yayi kwadugo, yayi neburanci har ya samu abin da zai amfani kansa, ya samu dan ranar da zai bayar sadaka komai kadadinsa a matsayin sa na musulmi. Ana so yayi haka. Haka saki cewa da manzon Allah, illa ne safe, in mutum ya je leburancin ba bai samu ba, ya je kwadugo bai samu kwadugon ba, bai samu abin da zai ishe shi din babbalanta na ya tallafa ma wani, sai manzon Allah ya ce yu'inu zal hajatil malhuf, dukkan wani ma'abucin bukata da ya ce kama mun kaza, in dora kaza, tallafa mun kaza, yi mun kaza, agaza mun kaza, sabaki wane ya tallafa mun da kaza, ya taimake shi gurgurdun yadda zai iya, gurgurdun yadda zai iya. Aka ce illa me safai, in fa bai samu iko ba, manzo Allah ce ya amuru bil ma'ruf, ya umarni da kyawun aiki, aw alkhairi, ko ya umarni da alkhairi, qila il ara'aita illam yaf'al, in fa ya kasa aikata haka, kaji fa sahabbai sun kai manzo Allah bango, wai wannan ma a ce mutun ya kasa, qala, sai manzo Allah ce yumsiku an sharri fa innaha sadaqa, ya tabe bakinsa ya hana bakinsa sharri, wannan ma sadaka ne. Bana tsammanin akwai ragon da zai ce gaba ɗaya abin da ke cikin hadisin nan ba zai iya shiga ciki ba, ya hana kansa sharri, wannan ma kansa sadaka ne, ya kame bakinsa daga zagin mutane da cin mutuncinsu, ita kanta wannan sadaka ce. Imam at-Tabarani ya sake rawaito wani hadisin, manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce afdalul a'mali idkhalu sururi alal mu'min, daga cikin mafifita ayyuka akwai shigar da farin ciki a cikin zuciyar bawa bugudi. Sai manzon Allah ya kara bayani, yace ka sauta auratahu, amma dai ka suturce masa al'aurarsa, rigar jikinsa duk ta fashe ta dare, ka tallafa masa da abin da zai dinki, shi ma ya samu sabon tufafi ya sa na zuwa masallaci ko zuwa idi, aw asba'ta jaw'atahu, ko kuma ka kosar da yunwarsa ko da ta yi ni daya ce, aw qadaita lahu haja, ko ka biya masa bukata kowace irin bukata ce, wannan yana cikin ayyukan alkhairi. Hadisi na biyar shi ma daga Umar ɗan Khattab, manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce ahabbul a'mali ila Allah azza wa jal, mafifita ayyuka a wurin Allah madaukakin sarki sururun tudkhiluhu fi muslim, farin cikin da zaka shigarwa musulmai, musulmi ko da daya, aw takshifu anhu kurba, ko ka yayi masa wani bakin ciki da ya dame shi, aw taqrudu anhu jazaa, ko ka kore wata fargaba da zaman tartar da yake yi, ka amintar da shi, yana jin tsoron zuwan Ramadana ya zai da kaza, ka warkar da shi daga wannan jin tsoron, aw taqdi anhu daina, ko ka biya masa wani bashi, wannan duk yana cikin ayyukan alkhairi. Jama'a wannan kadan kenan ba, daga cikin taskar baban Kasim sallallahu alaihi wa sallam da hadisi masu dumbin yawa wanda suke umarni da alkhairi, suke kiran mutane zuwa ga ihsani, ko musamman a lokuta da ake sa ran rubanya ladar ayyukan alkhairi din idan mutum yayi makamancin wannan lokaci da muke fuskanta. Sannan kuma yan uwa, yana daga cikin alkhairin da ake fatan samuwarsa daga wurin yan kasuwar mu masu saye da sayarwa, musamman masu sayar da kayayyakin bukata, su ji tsoron Allah game da mu'amalar yan uwansu musulmi. Al'ada ta gudana, lokacin da duk Ramadana ya kusanto, za ka samu a irin wannan lokaci ne waɗansu daga cikin 'yan kasuwa dama tuni sun ɓoye kayayyakin masarufi, sukari ne, siga ne, dukkan wani abin da aka san jama'a na ƙishirwarsa da bukatuwa zuwa gare shi an ɓoye, sai a ɗaga farashinsa idan Ramadana ya zo don a gallaza bayan Allah, a wahalar da su. Gudana ta al'ada ta gudana a wannan ƙasa, galibin 'yan kasuwar mu haka suke, sai 'yan kaɗan ne daga cikinsu wanda ba su shiga cikin wannan ba. A daidai lokacin da abin takaici da bakin ciki, 'yan kasuwa waɗanda suke Kirista ba musulmi ba, lokacin da duk idinsu ya gudano ya kusanto, tsawon idinsu na Kirsimati ko wani idi daban irin nasu, za ka ga suna rage farashin kayayyakin bukata wanda suka san jama'ar suna da bukatar su a irin wannan lokaci. Amma a ce mu musulmi ba haka muke ba, lallai akwai takaici, akwai bakin ciki.
ina tunatar da yan kasuwar mu. Hadisai guda uku kacal cikin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Hadisi na farko wanda Imam al-Bukhari ya ruwaito daga Jabir dan Abdullah, Allah shi kare da gare shi, manzon Allah ce rahimallahu abdan samhan idza ba'a samhan idza ishtara samhan idza iktaba. Allah ya ji kan bawa mai saukin hali lokacin da zai sayar, mai saukin hali lokacin da ya saya, mai saukin hali lokacin da ya nemi a biya shi bashi in yana bin wani mabukaci bashi. Allah ya ji kansa. Haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce. Hadisi na biyu wanda Imam Muslim ya ruwaito daga Huzaifa ibn al-Yaman, Allah shi kare da a gare shi. Huzaifa ibn al-Yaman yace Ubangiji ta'ala zai zo da wani bawa ranar tashin kiyama wanda Allah ya bashi dukiya, sai Allah ya tambaye shi mai kai da dukiyarka. Huzaifa yace a wannan rana ko bayi la yaktumu lillahi hadisa, ba sai su koyewa Allah wani zance ba, dole komai kai sai ka faɗa wala Allah na gaske ko kuma ba abin da yake ba na gaske ba, abin da yake nagari ko mummuna. Allah zai tambaye shi mai ka aikata da dukiyarka, ba dan bai sani ba sai dan ya kama shi da hujja. Kala sai wannan bawa yace ya rabbi atayta ni malan, ya Ubangiji ka bani dukiya. Fa kuntu ubai'un nas, na kasance ina mu'amala da mutane saye da sayarwa kudi hannu, saye da sayarwa rance, ko in saya rance ko a sayar mun rance, ko in saya kudi hannu ko a sayar mun kudi hannu. Wa kana min khuluqi, ya kasance daga tabi'ata wanda ta arzutani da ita ba dabara ta ba, aljawaz, ni mutum ne mai yawan yafewa, bani da riko a zuci. Fa kuntu uyassiru alal musir, na kasance wanda yake da wadata ma ina masa sauki, a madadin tsawwala masa farashi. Sai na ci naira 100 zan iya hakura da naira 50 ko naira 30 ko 25, ba wai dan ba shi da shi ba, sai dai in sauƙaƙa masa dan nima ina son Allah ya sauƙaƙa mu mai shi din a hannu ma sauƙaƙa masa nake yi. Wa unzirul mu'tir, wanda bai da shi idan ya zo nema aurina sai in bashi, in yi masa jinkirin lokacin da Allah ya bashi ya kawo mun. Fa qala Allah ta'ala, sai Ubangiji ta'ala ce ana ahaqqu bidhalika minka, yo ainihin fika cancantar yin wannan, domin wannan siffa mafi kamalar wannan siffar ta yafewa a wurin Ubangiji subhanahu wa ta'ala take tabbata sama da wurin kowa. Dan haka sai Ubangiji ce da mala'iku ta jawazu an abdi, ku yafewa wannan bawan nawa dukkan kurakuransa, nan take sai a yafe masa sai shiga aljanna. Uqba ibn Amir lokacin da yaji Huzaifa ya faɗi wannan hadisi, Huzaifa ya faɗi hadisin ba tare da yace manzon Allah yace ba, sai Uqba ya so ya baiwa masu saurare tabbas, yace to ku ji wannan magana fa ba ijtihadin Huzaifa bane, hakaza sami'nahu min fi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, haka muka ji wannan hadisin daga bakin manzon Allah tsaya da aminci tabbata gare shi. Hadisi na uku daga Abdullahi ibn Mas'ud, Allah shi kare da gare shi, yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ala ukhbirukum biman yahrumu alaihi an-nar biman yahrumu ala an-nar aw biman taharumu alaihi an-nar, shin kuna son ba ku labarin wanda wuta ke zama haramun akan sa, haramun dai wuta ta tuna mansa? Sahabbai kuma sun ce eh muna so. Sai manzo Allah ce ala kulli qaribin hayyin sahalin, wuta ta haramta, an haramta wuta dukkan wani makusancin bawa, makusanci ga umarnin Allah, makusanci ga dukkan abin da Allah ke so, sannan hayyin mai saukin hali mai saukin lamari, sahalin mai saukakawa bayin Allah, Ubangiji ta'ala ya haramta ta akan sa. A shekinan abin da ya dace da mu ƴan kasuwa wato sauƙaƙa farashi, wanda shi ne ya dace da kowane musulmi ya sauƙaƙa farashi, ya ji tsoron bayin Allah, sannan kuma ‘ya’yan uwa waɗanda Allah bai wa damar ciyarwa, in mutum zai ciyar kada ya je ya sayo tsohon gero ke shi zai ci da talakawa. Kaga mutum ya dama kunu da gero a gidansa sai ya rintse ido ya riƙe numfashinsa kafin ya iya sha, dan geron na wari, irin sha kar ka mutu, irin yadda waɗansu mawadatanmu suke yi, ko alama irin wannan sadakar ba ita ce Allah ke so ba. Abinda Allah ya ce ya ayyuhal ladzina amanu anfiqu min tayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum min al-ard wa la tayammamu al-khabitha minhu tunfiqun wa lastum bi'akhidhihi illa an tughmidu fihi wa alamu anna Allaha ghaniyyun hamid, ya waɗanda suka yi imani ku fiyar daga mafi kyawun abin da muka basu, abin kyawun abin da kuka samu da kuma abin da ƙasa ta fitar muku da shi na dangin kayan abinci, kar ku nufaci mummunan abu marar kyau ku je ku sayo ku ce shi za ku ciyar ku baiwa talaka walastum bi akhidhihi abinda inda ku aka ba ba za ku karba ba inna antubudu fihi sai ku rinsa ido kuma ku ce irin wannan za ku ciyar ko alama kar ku haka bai dace ba sannan wani abu da ya zama wajibi sadakar da yan uwan musulmi akai a duk lokacin da ramadan ya zo kake da mutane tsirarunsa waɗansu su ci baki waɗansu su matsanta wa kansu waɗansu kuma dan alfahari dole sai sun je umara cikin ramadana umara cikin ramadan tana cikin ayyuka na alkhairi kamar yadda manzon Allah ya faɗakar a cikin hadisi ingantacce to amma abin nufi anan gurin shine mutumin da ubangiji ta'ala ya arzuta ya je umara so biyu so uku sauran al'amurra kuma idan har kana da ranar dukiya akwai abu mafi mahimmanci da za ka kashe dukiyar nan taka sama da umarar da za ka yi ka je asibitin murtala tsakaninka da Allah ka je ka ga bayin Allah a kwance wani mutum naira 20,000 yake bukata ta tsare shi a nan magidanci ne da yaya da mata biyu da yaya 15 ba mai ciyar da yayan sai in ya motsa ga shi nan a kwance yana bukatar sai kin shi kawai 20,000 za a kashe wani 15 wani 10,000 umara kuwa mafi karancin abinda masu umara suke kashewa irin umaran nan yar kankanuwa yar nitsiyar umara wadda ba a kashe kuɗi da yawa shine mai ita ya kashe 150 zuwa 200 duk yadda zai tsakanin abinci da guzuri da tiket da abin da zai ba ma iyalinsa har ya je dawo babu yanda za a yi a ce ya kashe abin da bai kai wahala kwarai da gaske to idan ka ɗauki 200 wanda ka taɓa zuwa umara so uku so huɗu so biyar ko sama da haka idan ka ɗauki 200 ka shiga asibitin murtala da ita ko ka je asibitin zana da ita ko ka je asibitin nasarawa ko teaching hospital ko ma wani asibiti ka je mutane nawa za ka tara a asibiti a sanadiyar ka samu lafiya a sanadiyar ka wanda yake haɗarin rashin kafa ya samu kafa wanda yake haɗarin rashin hannu hannu ya karye ba su ɗin ɗori ya samu hannu kar hannun ya rube a yanke masa shi wanda yake buƙatar a yi masa operation naira 500,000 ya za ka yi tallafa irin waɗannan wallahi irin wannan in za mu yi ya fiye sau da dama daga cikin umar da muke tafiya mu je mu yi umarar ko ba mu iya ba haka mutanen mu suke zuwa su yi umarar su kashe kuɗi ko ba su iya ba amma ga bayan Allah sana cikin wahala kake taimaka musu kuma abin nufi ka yi umarar nan so ɗaya so biyu so uku so huɗu so biyar so shida muna faɗa maka ne don saboda ƙara buɗe maka ƙofofin alkhairi umara da za ka yi ibada ce tsakaninka da ubangiji tallafa wa marasa lafiya da za ka yi ko gajiyayyu ko marasa fi ko biyan kuɗin makaranta ga iyayen da suke ba sa iya biya wa iyayensu kuɗaɗen makaranta ko samarin da suke karatu kwasa-kwasai masu muhimmanci ga al'ummar musulmai a damiyoyinmu tallafa musu da irin wannan kuɗin da za ka yi wani ɓangare ne wanda bayan ibada ne kuma ihsani ne zuwa ga sauran mutane ka ci riba biyu gashi ibada gashi ihsani zuwa ga bil'adama to irin wannan shi ne muke kuɗaitar da yan uwanmu ya ubangiji ka ba mu zuciyoyi ya ubangiji ka ɗauki musulmi da musulunci ka gaskantar da kafirci da kafirai allahumma izza al islam wal muslimin wa azilla shirka wal mushrikin wa dammir a'da ad din wa ansur ibadaka al muwahhidin wa ahmi hawzat ad din ya rabbal alamin allahumma aminna fi awtanina wa aslih a'immatana wa wulata umurina wa ij'al wilayatana fi man khafaka wa tadaka wa tab'a ridaka ya rabbal alamin wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.